Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau kuma goma ga watan Zulqa'ada, hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1437, wanda ya daidai da 14 ga watan August, miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2016. Dashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba. Jiya mun faru bayani, ya kamata mu faru karatu cikin littafin At-Targhib wat-Tarhib na Imam Al-Munzir. Amma kafin fara shiga cikin littafin, ya kamata mu san wanene mawallafin littafin, wanene Imam Al-Munzir, kuma menene matsayin wannan littafi nashi. Jiya gurgudo mun dan yi tsokaci dangane da tarihin rayuwar shi wannan babban malamin, ko to yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga cikin littafin, littafin At-Targhib wat-Tarhib min al-hadith ash-sharif, ma'ana at-targhib kwatai tarwa, wat-Tarhib da tsora tarwa, min al-hadith ash-sharif wa inda za su zuwa daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama mai daraja, kwatai tarwa ga ayyukan alkhairi da kuma tsora tarwa ga miyagun ayyuka. Amma da kwatai tarwan da tsora tarwan za a yi amfani ne da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan shine sunan littafin, kun fahimta? To kamar kowane fanni na ilimi, koko mu ce ilimin hadisi, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya lamunce musu mazaje daga cikin malamai tabbatattu na musulunci waɗanda sun ka tsayu kauman ga yin hidima ga abin da ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Daga cikin hidimar da an kai bayan tara hadisan da tace su, kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma malamai na musulunci magabata tunani, sai ya zan ko waɗanne malamai sun ka ɗauki wani ɓangare wanda sun kawo hadisi hidima game da shi. Misali, malamai marubuta waɗanda sun ka rubuta littafai don gane abin da ya shafi hadisi, akwai waɗanda sun ka tsayar da alƙalummansu ga rubuta abin da ya inganta kawai, kun fahimta? Sun ka tsayar da kansu a ba su rubuta komai sai abin da ya inganta ga bincikensu daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Sun ka rubuta littafai game da hadisai ingantattu kawai, su ake kira kutubus sahih, littafai waɗanda an ka rubuta dangane da ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Kamar waɗannan littafai, kamar sahihul bukhari misali, kaga daga sunan sahihul bukhari, sahihu muslim, sahihu ibn khuzaima, sahihu ibn hibbana da masu kama da su, suna nan tattabubu, waɗannan su ake kira kutubus sahih, littafan hadisi waɗanda sun ka tsaye da ƙafafunsu kamar yadda malaman na sharɗanta ga abin da ya inganta hadisai ingantattu kawai, sun ka kawo da kai ga duk abin da bai inganta ba. Sai dai kusuri na ɗan adam, wasu daga cikinsu kamar Ibn Hibban da Ibn Khuzaima da sauransu, duk da yake sun yi alƙawarin kawo ingantattu, amma sun kawo har da waɗanda ba su inganta ba. Amma dai manufarsu shi ne tsaye da alƙalummansu ga rubuta hadisan da na inganta kawai daga annabi, kun fahimta? Kaga sun ka tare wannan janibi. Wasu kuma da sun ka tashi rubutun littafan hadisai, su ko sai sun ka rubuta littafan da ake kira sunan, kutubus sunan, kun fahimta? Kamar misali sunan Abi Dawuda, sunan Tirmidhi, ka taɓa jin an ce sahihu Abi Dawuda? A'a, sai dai me? Sai dai sunan Abi Dawuda. Kaga waɗannan su ne kutubus sunan, sunan Abi Dawuda, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi, sunan ta Dara Kutuni, sunan ta Imam Darimi wa ma ila zalika. Kaga wa'annan su ko su ake kira kutubus sunan. Wa'annan littafan me suke dauke da su? Hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma bangaren abin da ya shafi sunan. Kutubus sunan sune littafan hadisi waɗanda anka rubuta akan babi babi na fiqhu. Kamar kitabul dahara, kitabul wudu'i, kitabul ghusli, kitabus salati, kitabus siyami, to littafan hadisi da anka rubuta akan waɗannan babubbukan sune kutubus sunan. Kun fahimta? Bayan kutubus sunan kuma wasu sai ku sun ka rubuta almasanid. An ka samu wasu malamai su ko sun ka rubuta littafai, su ko sai sun ka samu su masanid, jam'in musnad. Ina fatar kun fahimta. Kaga ga sunan su kuma irin musnad na Imam Ahmad bin Hanbali, ga sunan dai irin musnad na wane ne? Musnad na Abi Dawud al-Dayalisi yana da musnad, ba Abu Dawud al-Sajistani ba sahibus sunan. Akwai wani Abu Dawud kuma shi ko al-Dayalisi, shi ko littafin sa ana kiransa musnad. Akwai Musnadul Firdaus, akwai musnad na Imam Shafi'i. Ga sunan dai littafai na masanid waɗanda anka rubuta, kaga su ko sai sun ka tsaya ga masanid. Yaya littafin musnad yake? Littafin musnad shi kuma an rubuta shi ne ɗayan uku, ko dai ya zan ya ɗauko hadisai, ya ɗauko sahabbai gwargwadon huruful hijaiya, sai ya fara da duk sahabin da sunansa ya fara da alhamza, kamar Abu Bakar, Usama da masu kama da haka nan, Anas. Kun fahimta? To sai ya fara, in ya kare da masu waɗanda sunayensu ya fara da alif, a hadisansu da waɗanda na inganta da waɗanda ba su inganta ba, kamar misali in ka fara da Abu Bakar, duk hadisin da ya tabbata daga sayyidina Abu Bakar daga da ingantattun da waɗanda ba su inganta ba, duk hadisan Abu Bakar sai a kawo ƙarƙashin musnad na Abi Bakar. Wasu kuma suna rubuta masanid ɗinsu dangane da darajar sahabbai, gwargwadon darajar sahabbai, gwargwadon yadda sun kai arrangement ɗinsu, kamar Imam Ahmad bin Hanbali, kaga cikin musnad ɗinsa yayi arrangement ɗin sahabbai gwargwadon darajar su. Farin farawa sai ya fara da Abu Bakar, ya kawo duk hadisan Abu Bakar, ya kawo na Umar, ya kawo na Uthman, ya kawo na Ali, sannan ya kawo na Baqiyatul Asharatul Mubashirin bil Janna. Sannan bayan ya kare su sai ya kawo na Ashabu Badarin, ya kawo na Ashabu haka dai yadda ya ci gaba har ya kare da. Kun fahimta? Wasu kuma suna arrangement ɗin sahabbai gwargwadon kabilunsu. Za ka iskan mu wanda ya amfani da kabilu zai fara da Bani Hashim, duk sahabban da na shigo cikin Bani Hashim to sai ya kawo hadisansu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya, in ya ƙare sai ya kawo na kabila kaza, duk sahabban da na shigo cikin wannan kabilar ya kawo haka dai. Waɗannan su ne kitabul masanid. Kun fahimta? Kaga su ko nan sun ka bada nasu kokari, amma da kutubus siha da kutubus sunan da kutubul masanid, jama'a duk me suke dauke da su? Duk hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke dauke da su. Kun fahimta? Amma kowannen su da inda ya bada karfi. Hakan ga wasu malamai kuma lokacin da al'amari ya lalace an ka samu masu yin ƙarya ga hadisan manzon Allah, wasu marasa tsoron Allah sun ka zanna sun haka makiru ƙarya, suna cewa Annabi ya ce kaza akan ƙarya, to sai wasu sun ka ga dacewa ya kamata a tsaya duk hadisan nan na ƙarya da makira na ƙera ya kamata a fitar da su, sai su ko sun ka rubuta kutubul mawdu'at. Kun fahimta? An rubuta kutubul mawdu'at, kamar akwai kitabul mawdu'at na Ibn al-Jawzi da sauransu, malamai dai sun yi rubuci game da mawdu'at, su ko sun kai littafai game da su. Wasu malamai sun ka taho su ba su tsaya da ƙawahunsu ga sahihi ko hasanun ko musnad ko mawdu'at ba, su ko a'a sai sun ka ɗauko hadisan da nadame su waɗanda shafi hukunci-hukunci, ahadithul ahkam kenan. su ma sun ka zauna sun ka yi rubuce-rubuce sun ka rubuta littafai game da ahadisul ahkam kamar waɗannan littafai misali kamar bulugul maramin mu me suna ne bulugul maram min adillatul ahkam ga wata riwaya bulugul maram min ahadisul ahkam kaga hadisan hukunce-hukunce wayannan shafi hukunce-hukunce ga umdatul ahkam kitabul ahkam kutubul ahkam akwai kitabul ahkamul kubra kitabul ahkamus sugra ga sunan dai malamai sun ka danna sun ka fitar da ahadisul ahkam sun ka rubuta to akan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya samu wasu bayan Allah tunani su kuma sai sun ka tsaya duk hadisi masu kwadaitarwa ga ayyukan alkhairi da tsoratarwa ga miyagun ayyuka su ma malamai sun ka ba su kulawa sun ka tsaya sun ka rubuta littafai game da su su ake kira kutubut targhib wat tarhib kun fahimta kun ji asalin yadda anka samu at targhib wat tarhib ko rubuce-rubucin da malaman musulunci sun kai manyan malaman musulunci sun kai game da fannin hadisai ko waɗanne sun ka dauke nasu bangare dukkan su mai akokarin su kokarin su yin hidima ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ina fatar kun fahimta to akan haka sai an ka samu wasu malaman musulunci su ma sai sun ka zari damce sai sun ka fitar da hadisai waɗanda annabi yayi game da kwadaitarwa ga ayyukan alkhairi da kuma tsoratarwa daga miyagun ayyuka asali an ka ce hadisan at-targhib wa at-tarhib asali warwace suke cikin wasu littafai da farko ba a rubuta hadisan at-targhib wa at-tarhib cikin littafi guda ba a'a mafi yawa kana samun hadisan at-targhib wa at-tarhib cikin kutubuz zuhudi kamar malami ya rubuta littafi game da gudun duniya kun fahimta to nan sai ya kawo wani abu da ya shafi at-targhib wa at-tarhib ko kuma kutubul adabi an rubuta littafai game da ladubba na musulunci to cikin su zaka iskan ma an kawo hadisan at-targhib wa at-tarhib hakan ga kutubul wara'i littafai waɗanda na kula da na ke magana game da tsintseni taka tsantsan ga al'amurra to su ma zaka iskan ma cikin su malaman ba za su kammala su ba sai sun kawo hadisan da na shafi at-targhib wa at-tarhib haka dai wa ma ila zalika amma dai rubuta littafi sukutum game da at-targhib wa at-tarhib ko ko ke bantar at-targhib wa at-tarhib da littafin sukutum to duniya wanda ya fara shine wani babban malami wanda an kai cikin karni na uku wanda ake kira Ibn Zanjawayhi Ibn Zanjawayhi in kuna tunuwa lokacin da ana rikitan zakka kun tunu sunan Ibn Zanjawayhi mun yi hujja da Ibn Zanjawayhi cikin wani littafi na da ake kira Kitabul Amwal mun yi hujja ko mun karanta Albani ya sawo shi cikin Tamamul Minna yayi kotin daga wani littafi na Ibn Zanjawayhi wanda ake kira wanda ya rubuta game da dukiyoyi Kitabul Amwal ba ahkam ba Kitabul Amwal kun fahimta to shi wannan bawan Allah Ibn Zanjawayhi an ka ce shine mutum na farko da ya fara tara hadisan at-targhib wa at-tarhib yayi musu littafi mai cin gashin kai ne amma saura duka kafi ne sai dai at-targhib wa at-tarhib su shigo cikin wasu mawdu'at kun fahimta to shi wannan bawan Allah cikakken sunansa shine Al-Hafiz Abu Ahmad Ibn Humayd Ibn Makhladin Ibn Qutayba Al-Azdi An-Nasa'i Al-Ma'rufu Ibn Zanjawayhi sunansa kenan amma yafi shahara an fi sanin sa da Ibn Zanjawayhi sahibu kitabul amwal shi ya rubuta wani littafi can wanda ya magana game da hukuncin dukiyoyi ya same kitabul amwal kun fahimta shi wannan bawan Allah ya mutu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 251 Allah ya mishi rahama to shi ne mutum na farkon duniya da ya fara rubuta littafi game da at-targhib wa at-tarhib sai ya same at-targhib wa at-tarhib ya kawo hadisai game da kwadaitarwa ga wasu ayyuka na musulunci sannan da tsoratarwa game da wasu abubuwa da musulunci ya tsawatar to ya an ka ce at-targhib wa at-tarhib kwadaitarwa da kuma tsoratarwa. Kwadaitarwa ga me? An ka ce at-targhibu fil a'malis salihah, kwadaitarwa ga ayyuka na kwarai, kwadaitar da mutane game da azumin nafila, kwadaitar da mutane game da sadakar nafila, kwadaitar da mutane game da zuwa umra, kwadaitar da mutane game da zuwa makaranta neman ilimi. Haka dai duk dai abinda a aiki na kwarai. Kun fahimta? Wal aqwalil hasana, da kuma kwadaitarwa akan maganganu masu kyau. In ka tashi fadin magana kamar da Qur'ani ya ce wa qulul linas husnan, kwadai magana mai kyau ga mutane, to kuma kwadaitarwa game da maganganu na kwarai, ayi magana mai kyau. Ina fatar kun fahimta. Wan niyatil khalis khalisa, da kuma niyya, duk abinda an na kuduri na zuciya niyya kenan, to kuma a tsallakake niyya saboda Allah. Duk abinda zaka iya zan baka da wata manufa, in dai abin nan ya shafi addini, illa don Allah, shine at-targhib. Kwadaitarwa kenan ga ayyukan kirki, sannan kwadaitarwa ga maganganu na kwarai, sannan da kwadaitarwa game da ikhlasin niyya. Kun fahimta? Shi kuma at-tarhib, tsoratarwa, tsoratarwa anil a'malil qabiha, anil a'malil qabiha, tsoratarwa daga miyagun ayyuka, tsoratarwa game da zina, tsoratarwa game da ƙarya, tsoratarwa game da saba alkawari, tsoratarwa game da cin amana, tsoratarwa game da rashin kunya, da sauransu dai. Ga sunan wayannan dubba dabi'u ne wayanda musulunci ya tsawace ya ne game da su ba, to hadisi wayanna tsoratar game da su. Kaga tsoratarwa kenan game da miyagun dabi'u, sannan da miyagun maganganu, sannan da batattun niyoyi, batattun kudurori da niyoyi, shine at-targhib wa at-tarhib. Don haka wannan bawan Allah Ibn Zanjawayhi shine mutum na farkon da ya fara rubuta littafi ya samu at-targhib wa at-tarhib, ya tara hadisan da nayi magana game da kwadaitarwa game da ayyukan kwarai, da tsoratarwa game da miyagun ayyuka. Kun fahimta? To bayan wannan bawan Allah Ibn Zanjawayhi, sai mazaje da sun ka biyo bayanai, to da bakin sannan dada shi ma fannin at-targhib wa at-tarhib, Allah ya tayar da mazaje sun kai mai hidima, an kai rubutun littafai masu yawa kuma masu kima, masu amfani game da wannan fanni na at-targhib wa at-tarhib. Littafan da malamai sun ka rubuta game da at-targhib wa at-tarhib suna da yawa, amma dai waɗanda na fi shahara cikin su ga sunan. Na farko shine littafin Ibn Zanjawayhi, shi at-targhib wa at-tarhib. Na biyu sai wani littafi da ake kira Thawabul A'malil Zakiyya, Thawabul A'malil Zakiyya, lada ko sakamakon ayyuka tsalkakakku, kaga kamar at-targhib kenan ko. Thawabul A'malil Zakiyya shi kuma li Abi Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Hayyana al-Asbahani, shi kuma wannan bawan Allah, wannan malamin shi ya rubuta Thawabul A'malil Zakiyya. Allah ya yi mai wafati hijira tana da shekara 369, Allah shi mai rahama. Littafi na uku shi kuma sunansa at-targhibu fi fada'ilil a'mali wa thawabu zalik, at-targhibu kwadaitarwa fi fada'ilil a'mali game da falalar ayyuka, wa thawabu zalika da kuma irin sakai yadda mutum ka samu in yayi ayyukan alkhairi, shine littafi na uku cikin shahararrun littafai. Shi kuma marubucin littafin shine Al-Hafiz Abu Hafsin Umar ibn Ahmad ibn Shahin, Ibn Shahin ya abuga shi cikin juz'i biyu. Wannan bawan Allah Ibn Shahin, Allah ya mai wafati hijira tana da shekara 385, Allah shi mai rahama. Littafi na hudu cikin wannan fannin shine at-targhib wa at-tarhib, kaga shi ma sunansa kenan at-targhib wa at-tarhib, shi kuma na Abul Qasim Isma'il ibn Muhammadin ibn al-Fadl at-Taymi al-Asbahani, shi kuma wannan bawan Allah ya mutu hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 535, shi ko an buga wannan littafin nashi cikin mujalladi uku. Sai littafi na biyar ko, littafi na biyar shine wannan da aga hannunmu, shine at-targhib wa at-tarhib lil Hafiz Zakiyuddin Abi Muhammad Abdul Azim Ibn Abdul Qawi al-Munziri, Allah shi mai rahama. Wannan targhib wa at-tarhib da aga hannunmu. Kun fahimta? Littafi na shidda da an ka rubuta ga wannan fannin shine kitabut targhib. Kaga bai sa da at-tarhib ba, kitabut targhib kawai. Shi ko na Abdullah ibn As'ad al-Yafu'i shine sunan marubucin littafin. Wannan bawan Allah al-Yafu'i, Allah ya mai wafati hijira tana da shekara 768. Sai littafi na nawa? Littafi na bakwai ko? Littafi na bakwai cikin littafan da anka rubuta waɗannan na shahara. Ina muku bayanin waɗannan shahara ne sun ka kewaye duniya duka, kuma an buga su. Akwai waɗanda an rubuta an buga ba su shahara ba, akwai waɗanda an rubuta amma ba su ma samu kaiwa ga duniyar ɗabi ba. Kun fahimta? To waɗanda an buga kuma sun kewayo sun samu karɓuwa. Littafi na bakwai shi ne littafinmu Riyadus Salihin Lilhafiz Abi Zakariya Yahya ibn Sharif an-Nawawi, littafin Imam an-Nawawi wanda mun ka karance shi duka da yarda Allah. Imam an-Nawawi Allah ya mai wafati hijira na da shekara 676. Sai littafi na takwas shi kuma suna ne At-Targhib wa At-Tarhib min al-Qur'an al-Karim. Waɗancan duka littafan su sun rubuta su ne dangane da hadisai. To shi ko sai an ka samu wani yace to an yi tuya an manta da albasa, an kawo hadisan da sun ka karantar da At-Targhib wa At-Tarhib amma an manta da ayoyin Qur'ani, shi ko sai ya zanna ya tsakulo ayoyi na Qur'ani kawai banda hadisai. Shi ko sai ya rubuta At-Targhib wa At-Tarhib min al-Qur'an al-Karim, ayoyi masu karantar da At-Targhib wa At-Tarhib. Marubuci ne shi ne Al-Allama Muhammad Munir Ad-Dimashqi, shi dan zamani ne bai dade da mutuwa ba, cikin wannan zamanin namu an kai shi. Kun fahimta? Littafi na tara shi kuma shi ne wani littafi da wani wanda shi har yanzu yana nan raye mu ne mai addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa ya kara mata albarka, ya rubuta shi kuma ya samu dariqus salihin ila rabbil alamin. Dariqus salihin ila rabbil alamin wan rubuta wannan littafi shi ne Ash-Sheikh Wahid Abdussalam Bali. Abdussalam Wahid Abdussalam Bali ai shi mashahuri ne ko ina ya shahara ga harkar ruqya, wanda yayi Sarimul Battar, yayi Al-Wiqaya. Kun fahimta? To shi har yanzu yana nan rayi, muna roƙon Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma ya ƙara mata albarka. To shi ma Allah ya taimaka mishi, ya rubuta littafi game da At-Targhib wa At-Tarhib, sai ya samu dariqus salihin ila rabbil alamin, tafarkin salihai zuwa ga tasammu ubangijin halittu. Babban malaminmu Ash-Sheikh Muhammad Awwal Albani yana daga cikin littafin da ya karanta ranar da Allah ya mai wafati. Yana karatun littafin, yana karatun littafin. To rannan ranar Asabar din nan da an hakashe shi, yana cikin jerin gwanin littafin da ya karanta. Shi yayi da safe, sannan da marece irin yanzu, sai yayi Sahihu Muslim. Bayan Isha'i yayi Sahih al-Bukhari, yana ƙara Sahih al-Bukhari bisa hanya ta cidawa gida an ka kashe shi. Muna roƙon Allah shi mai rahama, Allah ya karɓe shi matsayin shahidi. To waɗannan yafu bayan Allah su ne littafan da na shahara game da At-Targhib wa At-Tarhib. To yanzu mun ji dai asalin At-Targhib wa At-Tarhib ko? Mun ji dalilin maluma na rubutun At-Targhib wa At-Tarhib. To yanzu mu dawo ma littafinmu, yanzu mun dawo ma wanda aga hannunmu At-Targhib wa At-Tarhib min al-Hadith al-Sharif na Imam al-Munziri. To wannan littafin meye matsayinsa, sannan wace irin karbuwa ya samu ga malaman duniya? Shine anka ce wannan Idayatul Ulama bi Kitabit Targhib wa At-Tarhib lil-Munziri, irin kulawar da malamai na duniya sun ka ba wannan littafi At-Targhib wa At-Tarhib na Imam al-Munziri. An kace sababiyar karɓuwar da wannan littafin ya samu ga faɗin duniya duka, da kuma irin fa'idojin da wannan littafin ya kunsa, da albarkoki da zunzurutun ilimin hadisi wanda a cikin wannan littafi, ya sa wannan littafi ya shahara ƙwarai. Kusan duk inda kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta kai, sunan littafin At-Targhib wa At-Tarhib ya kai can. Kun fahimta? Akan haka malumma sun ka ba littafin kulawa, wasu sun kai mai sharhi, wasu sun kai ikhtisarin sa, kamar yadda nace muku je yana da yawa, kaga wajen hadisi 2500 da yan kai ko, wasu sun ka zo sun kai ikhtisarin sa, wasu sun ka biyo baya. Akwai koran da shi Imamul Munziri yayi cikin littafin, sun ka zo sun kai ta'kibat, an kai mai gyare-gyare game da kurakuran, wasu sun kai mai ta'liqi da dai sauran ayyukan da malamai sun kai. To malamai da yawa daga cikin malaman musulunci sun sa albarka ga wannan littafi, amma daga cikin su na tsakuro muku wa'anda fi shahara. Daga cikin waɗanda na yi aiki game da wannan littafin akwai shi Imamul Munziri kansa, bayan ya rubuta At-Targhib wa At-Tarhib, sai ya zo kuma kafin Allah shi mishi wafati ya yi ikhtisarin sa da kansa, sai ya sama mukhtasar din, ya sama Kitabu Ithafil Muslimi bi Ahadith At-Targhib wa At-Tarhib min Al-Bukhari wa Muslim. Mukhtasar ne na wannan littafin, wa rubuta shi Imamul Munziri da kansa shi yayi wannan ikhtisarin. Kun ji aikin farkon da anka fara game da At-Targhib wa At-Tarhib ko? Aiki na biyu, akwai wani malami shi ma da yasa albarkacin sa, sai yayi littafi yasa mai At-Taysir wa At-Taqrib ila At-Targhib wa At-Tarhib, shi ma ikhtisari ne da kuma ta'liqi, kun fahimta? Sai yasa mai At-Taysir wa At-Taqrib ila At-Targhib wa At-Tarhib li Shamsuddin Muhammad ibn Ammar al-Maliki. Kaga ba Maliki ne, dan uwanku ne ba Maliki. Allah ya yi mai wafati hijira tana shekara 844, Allah shi mai rahama. Baya ne kuma wani ya sake ikhtisarin kuma, sai ya samu Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib. Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib wai wannan aikin shi ma wani bajimin malami, lil Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani mai Bulughul Maram da Fathul Bari da sauran littafai, shi ma yasa tashi albarka ga wannan littafin, ya dauko shi yayi iktisarin sa. Ibn Hajar, Allah ya mai wafati hijira tana shekara 852, Allah shi mai rahama. Sai mutum na hudu shi ma da yasa albarkacin sa, ana kira ne Muhammad Ibn Abubakar Ibn Musa Addiri. Ina fatan ba dirin daji ba dai ko? Addiri. To shi wannan Muhammad ibn Abubakar ibn Musa shi ma ya rubuta littafi ya samu At-Taqrib ila At-Targhib wa At-Tarhib, kun fahimta? Duk suna cikin wa'annan yi aiki game da wannan littafin. Shi kuma wannan Muhammad ibn Abubakar ibn Musa Addiri, Allah ya mai wafati hijira tana da shekara 864. Sai mutum na biyar shi kuma ya rubuta littafi shi ma game da wannan littafin, shi ma sharhi ne, sai ya samu Ujalatul Imla'il Mutayassara min At-Tadhnib ala ma waqala al-Hafiz al-Munziri min al-Wahm wa ghayrihi fi Kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Kurakuran da ake gani na Imam al-Munziri ya dauko ya gyare-gyare kuma ya sharha. Ina fatar kun fahimta. Wai wannan aikin Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Mahmud An-Naji, wanda Allah ya wafati hijira tana shekara 900. Sai mutum na shidda shi kuma wani da ake kira Al-Hasan Al-Fayumi, shi ma ya rubuta littafi wanda yake sharhi ne, shi ma yawa At-Targhib wannan littafin At-Targhib wa At-Tarhib sharhi, sai ya samu Fathul Qarib al-Mujib ala At-Targhib wa At-Tarhib. Fathul Qarib al-Mujib ala At-Targhib wa At-Tarhib sharhi ne yayi ga wannan littafi Hasan Al-Fayumi, kun fahimta? Sai mutum na bakwai shi ma yayi sharhin wannan littafi, kaga ashe littafin da yasa sharhi. To da ganin hikimar kawo waɗannan suna nuna mana irin muhimmancin wannan littafi, domin jama'a mutumin da ya rubuta sharme, waɗanda na zo bayan sa suna damuwa da ɗaukuwa su yi ma sharme sharhi. To da ganin malamai sun yi adirkawa ga littafi, to wannan yana nuna muhimmancin littafin nan da kuma irin fa'idojin da littafi ya kunshe da shi da kuma darajar mai littafin. Kun fahimta? Sai mutum na bakwai shi kuma wani da ake kira Muhammadu Hayat ibn Ibrahim As-Sindi shi ma yayi sharhi ga wannan littafi yasa mai sharhu targhib wa tarhib kun fahimta shi wannan Muhammadu Hayatu As-Sindi Allah ya mai wafati hijira na shekara 1163 sannan akwai wani shiko Mustafa Muhammad Umara shiko yayi ta'aliki akan wannan littafi na at-targhib wa tarhib shi ta'alika yayi yazo cikin mujalladi guda 4 an buga wannan littafin hijira na shekara 1373 ta'alika yayi ga at-targhib wa tarhib Muhammad Umara sai mutun na nawa na tara sai mutane na tarshe ku wasu gungun malamai ne su uku su ma sun kazo sun kai ta'alika da sharhi su ta hakiki da sharhi su kuma Dr. Hamza An-Nushrati da Dr. Abdulhamid Mustafa sannan da Sheikh Abdul Hafiz Faragali su uku sun ka hada karfi da karfi sai sun kawo wannan littafin ta hakiki da sharha na nawa kenan na tara ko sai mutun na 10 waɗannan ba iyakarsu kenan ba waɗanda na shahara waɗanda aikin su suma kamar yadda at-targhib wa tarhib ya fita ya shiga duniya suma ayyukansu ya shiga duniya sai mutun na 10 shi ma wanda ya sa hannunsa ya sa albarka ga wannan littafi shine Sheikh Muhammadu Nasiruddin Al-Albani Imam Al-Albani kamar yadda insha Allah ta'ala za mu karanta wannan littafi haka ya zauna ya sa wannan littafin da farko har ƙarshe tare da almajiransa bayan an yi da karatun littafin kamar yadda nace muku littafin yana dauke da kurakurai ka san duk wanda ba ma'asumi ba dole ya kuskure don hakan ga bayan ya gama karatun littafin da almajiransa ya karantar da almajiransa shi saboda irin fa'idodin da yake dauke da shi daga nan Albani ya dauki littafi ka san ya kai to bayan ya gama karantar da shi to lokacin nan sai ya zauna shi ko sai yayi taharijin hadisansa kun fahimta sai yayi taharijin sa gida biyu ya fitar da hadisai ingantattu ya fitar da waɗanda ba su inganta ba ya sa su akan mujalladi 5 mujalladi 3 suna dauke da sahihu targhib sai ya samu sahihu targhib wa tarhib ingantattun hadisan da at-targhib wa tarhib na kunsa mujalladi 2 kuma su kuma suna dauke da da'ifu targhib wa tarhib kun fahimta ku yi kokari ku samu wadannan littafin sharhuhukka da ta'aliki da iftisari da takharijin da an kai ku samu sai ku ƙara samun fa'idoji na wannan littafin mai albarka to wadannan suna daga cikin mutane waɗanda ne aiki akan wannan littafi na ƙarshe the last but not the least shi ma cikin wannan birni namu na Sakkwato akwai malamin da ya ba wannan littafi kulawa ya zauna kamar yadda Sheikh Muhammadu Nasiruddin Al-Albani ya zauna ya karantar da ɗalibansa wannan littafi haka akwai malamin da ya karantar da wannan littafi ga almajiransa da farko har ƙarshe kun san wani malami ne ba ku sani ba malami ne cikin gwiwa locus gwiwa locus yanzu wannan in har Allah ya bamu iko mun karanta shine karatu na biyu da at-targhib wa tarhib an karanta at-targhib wa tarhib cikin wannan unguwa da farko har ƙarshe A to Z har ƙarshe Sheikh Muhammadu Isa Talatan Mafara Malam Muhammadu Isa Talatan Mafara ya karantar da at-targhib wa tarhib da farko har ƙarshe a ina ya karantar da shi masallacin na tanki don haka ashe sunna ba kowa ce a masallacin tanki wallahi ba kowa bace masallacin tanki tumaran asasi akan sunna an ka assasa shi to muna roƙon Allah ya saka mu waɗannan manyan malluman da alkhairi irin hidimar da sun kawa sunna muna roƙon Allah ya saka musu da mafi shicin sakamako mu kuma da mun ka biyo bayan su Allah ka ba mu ikon can albarka abin da sun kai to a takaice dangane da abin da ya shafi littafin at-targhib wa tarhib kenan ko jama'a kun ji nace muku ba iyakarsu annan ba amma kun ji wasu da cikin malaman da nayi aiki game da wannan littafi wannan yana fa'idantar da mu irin albarkar wannan littafi da fa'idojin da yake dauke da su da kuma karbuwar da ya samu ga uwa duniya. Waɗannan malamai ƴan ƙasa ɗaya ne, ƴan gari guda ne, zamani guda sun kai. To da ganin waccan ƙasa wani malami ya dauka ya sa hannu ne, waccan ƙasa wanga zamani bayan zamani ana dauka, wannan ishara ce ga irin albarkar da a cikin wannan littafin. Don haka Allah ka ba mu iko mu ci fa'idar wannan littafin. Alhamdulillah. To yanzu sai mu fara ko? Akwai lokaci? To babin farko yace kitabu targhibi fil ikhlas was sidqi wan niyyati salih. Allahu akbar. Kitabu targhibi littafi mai bayani game da kwadaitarwa fil ikhlas ga ikhlasi. Ikhlasi shine tsalkake niyya duk abinda zakai ya zan baka da wata manufa illa don neman yarda Allah. Aikin nan wajibi ne ko mustahabi? Indai aiki ne na ibada, to kada ka yadda ka sa wata manufa illa don neman yarda Allah. Da zaran wata manufa ba don neman yarda Allah ta shiga ga aikin ka, to wannan aiki ya zama null and void and of no effect. Kun fahimta? Ya lalace gaba daya. Shine yace ba kitabu targhibi fil ikhlas, littafi mai bayani game da kwadaitarwa ga abin da ya shafi ikhlas. Wasidiki da kuma gaskiya. Wanniyati saliha da kuma niyya kyakkyawa. Kenan ikhlasi da gaskiya da niyya kyakkyawa ga duk wani aikin da zaka aikatawa da kuma duk maganar da zaka faɗi da duk itikadin da zaka kullawa. Yazan kana da ikhlasi kuma tsakaninka da Allah kake yi kuma kana da kyakkyawar manufa. Allah ya kyautata niyoyinmu. Hadisin farko ya ku jama'a, yadda zamu karatu hadisin farko yau, Allah ya gwada mana mun karanta na ƙarshe. Hadisin farko an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala. Wannan hadisi namu na farko cikin wannan littafi namu mai albarka, an karbo shi daga Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa in dalaka salasatu nafarin, wasu jama'a uku nafar, tarun jama'a wa'anda basu wuce mutum goma ba amma kuma duk maza babu mata, su ne nafar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dalaka salasatu nafarin, wasu mutane su uku sun tafi mimman kana qablakum, daga wa'anda na kasance gabanin ku. Su wane ne na kasance gabanin mu? Bani Isra'ila. Cikin Bani Isra'ila tafiya ta kama wasu mutane su uku. Hatta awahumul mabitu, har sai da wurin bacci ya tara su ila garin zuwa ga wani kogon dutse. Suna cikin tafiya kila dare yayi, sai sun kace to abinda ya kamata, ga wani kogo nan ga wani dutse, ya kamata mu shiga kogon nan mu dan raruma har garin Allah ya waye mu ci gaba da tafiya. Kun fahimta? Fa dakhalu, annabi ko yace sai sun ka shiga kogon nan. Shiga kogon ke da waya, fan hadara sakharatun min aljabal, sai wani falale sai ya gangaro daga dutsen. Fasaddat alaihim algar, sai falalen ga sai ya toshi bakin kogo gare su. Suna cikin kogo jama'a, sai wani falalen duci ya gangaro sai ya maki bakin kogo, ba inda za su samu iko su hito. Don garin Allah ya waye, suna sun fita amma ga duci, sun kabbaki dutsen, sun kabbaka ba su iya daga dutsen, ko motsi dutsen ya ki. To yanzu ina mafita? Faqalu, sai sun kace wa junansu, innahu yadda al'amari yake, la yunajjikum min hadhihi as-sakhara, ba abinda zai tsirar da ku daga wannan falalin dutsen da ya toshe muku bakin kogo, illa anta da Allaha, face ku roki Allah bi sali amalikum, da managartan ayyukanku. Sai sun kace to yanzu mu zo mu yi tawassuli. Daga cikin nau'in tawassuli wanda ya halatta ga shari'a shine sai a yi tawassuli zuwa ga Allah bi salihil amal, ba aikin da Annabi Muhammad ya aikata ba, ko aikin da Mujaddidi dan Hudu ya aikata, ko aikin da wani salihi ya aikata. A'a, kowa ya yi tawassuli da aikin da ya sayawa Allah, wanda yake fatar Allah ya karba mai wannan aikin. To yan an ka waye gari, ya kai bawan Allah ka zaddanta adda, baka da wani aikin alkhairi, in musiba ta cin ma da me zaka tawassuli? Ba tawassuli, baka aiki tawassuli da aikin babanka, baka yi da na kakanka, balle mu jaddadi da a koda kakanka na kakanka na wajen na goma sha wani abu. Kun fahimta? Baya halatta a yata, ya halatta a yi tawassuli da aikin alkhairi, amma bai halatta ka yi tawassuli da aikin wani, sai dai kai ka yi tawassuli da aikin kanka in kana da yin baka da yaka mu bakinka. To shi ne sai sun kai wannan ittifakin, sun ka ce la yunjikum min hadhihi as-sakhara, ba abinda zai tsere da ku daga wannan falalen dutse, illa anta da Allah, face ku roki Allah bi salih amalikum da malgartan ayyukanku. Kowa ya tuna aikin alkhairin da ya sanyawa Allah, wanda yake fatar Allah ya karba mai aikin nan, to sai ya roki Allah mai tawassuli da ayyukan mu na gari, Allah ya kawo mana saukin wannan halin da muke ciki. Sun ka ce gaskiya ne. Sai na farko ya fara, fa qala rajulun minhum, wani mutum da cikin su sai yace, dai da cikin su sai yace, Allahumma ya Allah, kana li abawani, na kasance ina da iyaye biyu, shaykhani tsofaffi, kabira ne masu manyan shekaru sun tsufa kwarai, lokacin da takalihi da iyaye ya fewa ya'yan sun tsufa ko, wa kuntu, kuma na kasance, la agbiqu qablahuma, ba ni shayarwa gabanin su, ahlan ba ni shayar da iyali na wala malam ko dukiyata, ina da iyali, ina da mata, ina da yaya kanana, sannan ina da dukiyoyi bisa shi, ba dun ni anda haƙƙin in ciyar da su ba, sannan abinda abincin mu shine madara, to kullun sai in zo in tatsa madara, in ni tatsa saboda girmama ga iyaye, ban fara ɗiban ruwa da dussa da ƙasari in ba bisa shi na, haka in ni tatsa ban fara ba ƴaƴana da matana saboda girmama ga haƙƙin iyaye, sai na fara ba iyayena sun sha abincin su, sannan in zo in shayar da iyali na, sannan in shayar da bisa shi na. Kun fahimta? Wannan saboda me? Saboda girmamawa ga iyaye. Shine yace wa kuntu la agbiqu qablahuma ahlan wala malan, na kasance ban shayar da iyali na haka dukiyata gabanin su, kullun su nake fara ba abin sha, gabuk ma yusharabu, musamman sha na marece. Fana abi dalabu shajarin, wata rana sai nita neman itace, itacen da za a abinci da su ko, neman itace, fana abi sai ya nisantar da ni yawan wata rana, fallam aruhu alaihima, ban maraito ba gare su iyayen hatta na ma har sun kai bacci, na tafi daji wurin neman itace, sai tafiya ko ta jefa ban samu itace wuri kusa ba, sai da na ce wuri mai nisa, ko da niyo itace na dawo, ko da na dawo dare yayi kuma iyayen na sun yi bacci, kuma ka san al'adar mai bacci in miza ka bashi, in dai kai ka tayar da shi ba shi ya falka da kansa ba, da bacin rai zai tashi, ni ko ban sun wannan bacin rai nasu. Fa halabtu lahuma gabuqahuma, sai ni zo ni tatso musu madarar su, fa wajadtuhuma na'imaini, ko da ni zo in kawo musu sha abin kalaci da madara suke kalaci, sai ni same su sun yi bacci da mahaifina da mahaifiyata. Fa karihtu an agbiqa qablahuma ahlan wala malan, kuma aw malan, kuma sai ni kiyamace in shayar da iyali na ko dukiyata gabanin su, ina kiyamatar in fara ba ƴaƴana abin sha su sha iyaye na ba su sha ba, ina kiyamatar in tai in ba bisa shi na ruwa gabanin iyaye na, falla bisto to ya an kai kuma ga suna iskan mu suna bacci, kuma ina kiyamatar in ni tayar da su wannan bacin ran da za su tashi da shi. Kun fahimta? To ina mafita, yace falla bisto sai na zauna, wal qadahu ala yadi, kwacciyat ta madaran da ni tatso musu tana ga hannuna, ina rike da kwacciya, anta darusti qadahuma, ina jiran su falka da kansu, hatta barik alfajr, ban gushe ba har sai da alfijir ya kullo. Allahu akbar. Zada ba'dur ruwati, wani da cikin marwayata ya kara yace wasibitu yara kuma ƴaƴana kenan, ya tadaga wani suna kuka inda kadamai yagun kawahu na, sun zo baban yunwa muke ji, baban yunwa muke ji, amma dai ni kiyamaci in ba su abin kalaci gabanin iyaye na, ni ke ba su. Kun fahimta? Fastaika da su iyayen nawa dai sun ka falka da kansu, fa shariba ga laifi ne ga shari'a ta yadda su ba laifi bane, amma shi bacin ran nan da za su tashi da shi, ba duk yadda duk abin da zaka ba mutum in dai shi kai ka tayar da shi ba, shi ya falka da kansa ba, zai tayar da bacin rai, sai dai in ka bashi wani abu sannan ya gano tayarwar da kai mai alheri ta, sannan ya waye, amma dai da bacin rai zai falkawa. to shi ko bai son koda irin wannan bacin rai iyaye ne su samu game da shi kaji dan kirki ko wasu tunanin ma suka ya za su yi su bacin ran iyayensu da gangan shine yace fastaika da sun kafalka fashariba ga buƙahu ma sun ka sha madaras da sun kafalka sun ka kimtsa ni dauki madarar ganin basu sai da sun ka sha sannan ni taini ba iyali na sannan ni zo ni shayar da bisashe na nan ba na girmama iyayena ba Allahumma ya Allah sai yayi tawassuli ga wannan kyautatawa da yawa mahaifansa jama'a kyauta mahaifa da gudun hushin zuciyarsu aikin da'a ne ko ba aikin da'a bane to sai yayi tawassuli da shi yace Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika in ya zanna aikata haka ne ibtiga wajhaka don neman yardarka fafarij annama na hanfi Allah ka kware muna abinda muke ciki nai min hadhihi sahara na wannan fallalin duci yana fadin haka fanfara ji shay'an sai duci ya dan kware ya kware kadan kun fahimta ashe ya nuna Allah ya yadda ya ji dadin wannan da'a da yawa uwaye ne ko Allah bai yadda ba Allah ya yadda don haka yana fadin haka nan sai ducin ya kware sai dai la yastati'una al-khuruj kware wanda ducin yayi ba su iya fita amma dai ya nuna wannan karimcin da yawa mahaifansa Allah ya karba kun ji wannan قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace qala al-akhir shi ko guda sai yace to yanzu kaga wannan yayi tawassuli da kyakkyawan halin da kyautatawa da yawa mahaifansa to sai na biyu shi ko guda yace Allahumma ya Allah kana li ibnatu ammin diyar ammi ta kasance gare ni diyar ammi ita ce wadda da babanka da babanta wa da kane akwai aure tsakaninku ko babu akwai aure tsakaninku ko diyar ammenka to ya Allah ne ko abinda nake iya tunowa raguwar da nawa Allah shine ina da diyar ammi da babana da babanta wa da kane kanat ahabban nasu illayya ta kasance mafi soyuwar mutane zuwa garan duk duniya ba wanda nake so kamar ta an jarabce ni da bala'in sunta kun fahimta fa aradtuha ala nafsiha wata rana sai nin neme ta ni kasa hankuri sai nin neme ta akan kanta ma'ana nin neme in yi zina da ita famtana atmin ni sai ta hannu da gare ta kiyanda ya nuna ya kirki ce ko ba ya kirki bace ya kirki ce hatta alam madbaha sanatun har sai da wata shekara tayyara dadi gare ta minasinina da tiga shekaru wata shekara shekara ta zo mata irin bana da zuni gama karatu cikin wata jarida wata jiha wata yarinya ta yi sata an kai ta kotu tana ta share kuka tana ta share kuka alƙali ya tambaye ta ke yasa ta tace ta yi me ya dauke ki ke yasa ta tace wallahi alƙali dama ke kina sa ta tace wallahi ba taɓa sata ba illa ran nan to me ya dauke ki yasa ta tace wallahi yunwa kwananta biyu bata ci abinci ba kwananta biyu bata ci abinci ba to ita wanda ta satan ma kuɗi ita ko bata san Allah ba naira 300 ta dauka amma sai ta tace 80,000 ta dauke mata to gaskiya ne ke dauke 80,000 tace wallahi ba 80,000 naira 300 ne kuma abinci ne sai na dauke su don in sai abinci kaga very sympathetic dazu kuma wani mutum ya bugo min da Abuja muna magana yace mallan abubuwa sun baci nace subhanallah har can ku babban birnin tarayya yace hannan ina nan kafin ka shiga Abuja kauyen nan fara isa zuba madalla yace zuba Zuba yanzu mace bata isa ta dora abinci ba sai ta samu kujera ta zina ta fake ka san mafiya gidajen haya na kina dora abinci kina shiga cikin daki ko da hikittawa wata tarsa sungume ta kunyat don haka yanzu in ki dora abinci sai ki kujera ki zanna kina kallo ijja na ganin ijja in ba haka ba baki da abincin nan Abuja kenan fa in Abuja ta zan haka jama'a ya sakkwato yaya kauyen sakkwato jama'a mu tashi tsaye ga addu'a abu ya baci wannan canji ya zan canjin banza binda mutane ba su son a ce ya zan canjin banza ya zan canjin burhana muna roƙonka Allah ka kyautata mana waɗannan al'amura da nan lalace kuma wallahi jama'a sai mun yi istighfari hadda zurbabiyar da mun kai izgilin da mun kawa Allah yana tsammana Allah ya kama mu da wannan musibar ne sababbi izgilin da mun kai ba mai gyara illa wani an ka dauko wani bawa guda daga cikin bayan Allah wai shi zai gyara al'amura mun ka manta da ubangijin mu Allah saboda rahamarsa cikin hikimarsa saboda hikimarsa sai ya dauko koyar babawan sai ya cire hannu nai to ya gyara mu gani abinda Allah ya mana kenan don haka akwai bukatar mu yi istighfari mu roki Allah gafara ko babu to mu tashi tsaye mu yi istighfari na farko kenan sannan na biyu amanonin bayan Allah da an kace babu gaira babu dalili ba bisa haƙƙi ba wani yana takeicin dan uwansa ko makwabcinsa ko abokinsa ko abokin aikinsa sai an kalaba ga siyasar nan an kace mutuncin bayan Allah ba bisa haƙƙi ba musamman malaman addini me Allah ya fensu don sun ce a zai mutumin kirki saboda da yawan waɗannan fito takara ba na kirki bane jama'a duk wanda ya san na kware yana bakin ciki yana ce a zabi na kware sai an ka samu area boys da masu hasada sai sun ka zo suna cima bayan Allah mutunci to kun san hadisi ya tabbata annabi ya ce Allah tabaraka wataala ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi to an taba na Allah an taba na Allah akan yan siyasa lalatattu kuma Allah yayi fushi don haka shi ma sai mun yi istighfari akan wannan cin amanar da mun kawo wasu bayan Allah ba bisa haƙe ba to kila yan an kai haka nan kila wata kila Allah ya tausaya mana sai shinkafa ta dan sauko amma yanzu abu ya baci jama'a don haka yanzu dai kaga ta bakin shi mai magana yace jiki magani ashe policy nashi ne jiki magayi mun dauka da wani yake ashe da kai ne yake jiki magayi to wallahi ya gaya mana don Allah a bari haka nan to Allah ya shiryar da mu to kaga wannan na nuna mana mutumin kirki in yana zaune lafiya bai saba ma Allah amma wahala matsanancin halin rayuwa yana kai ga na kirki ya saba ma Allah kamar abinda zai faru ga wannan boyar Allah kun fahimta shine yace fa'aratuha ala nafsiha ita wannan diyar ammitawa sai nunnuface ta akan kanta ma'ana nunnemi in yi zina da ita famtana minni ta hannu da gare ni shi ya nuna ita ba karuwa bace kun ba iska yarinya bace yarinyar kirki ce tana da tarbiya hatta allam matbiha sanatun min as-sinina sai da wata shekara daga cikin shekaru ta yi mata radadi ma'ana shekara ta zo mata ba daidai ba shekara ta zo mata wahalce irin yadda anka shekaro bana Allah don rahamaka Allah ka kawo mana saukin halin da mutanen Najeriya suke ciki amin to sababiyar wahalar da take ciki sai ta tuno tana da wani dan uwa mai zarafi faja'at ni sai ta zo mini ita yarinyar yanzu me ya kawo ta neman taimako fa daituha 20 wa mi'at dinarin ta zo nema abinda za ta ci ta zo in taimaka mata da abinda za ta ci kaga irin wannan halin kenan ko fa daituha maimakon in bata abinci sai ne debu dukiya mai yawa wanda na san da kyar ta iya kauda kai ga wannan dukiyar ka san kuma duk wani mugu haka yake yi mugu in yayi nema ta kiyarda kamar in yana son ya zina da mace in ta nuna ya kirki ce to sai ya debi kuɗi wanda ya tabbatar da kyar ta ba su bai kamar yanzu mai liwadi in yayi kirkiran yaro ko yayi kirkiran mutum ya kiya to sai ya debi kuɗin da ya ka tsammanin da kyar yaron nan ya ba kuɗin nan bai sai ya nuna mai su ba ganin nan garin akwai mai jera kuɗi bis teburi sai ya kira yaro yaro matashi ya jera kuɗi bis teburi yaro ya shigo ga kuɗi nan sai ce ka gani ko ya dauki makullin mota in ya kire yaro yaro ya zo inda zai dauki makullin mota ya kama haka dunnan garin aka adda mai zai haka sai ya kama haka kana son mota sai ya ce ta hewaje akwai mota na academy ashkala sai ka diba haka ni tana da kyau ko bata da kyau ka fito din ka ga motar ka koma wallahi ranka ita tana da kyau to kaga makullinta kuma kai na sau mai ita da sunanka na sauta yaro ba ya ji daɗi ba amma ba ga bukata kaga sai tsarin Allah to haka suka yi shine yace to da tazo tana neman abin da za ta ci wuri nai yace fa daito ha sai na ba ta 20 wa mai ta dinarin dinari 120 dinari 120 yanzu in mun kai computer din su da kudin Najeriya dubbai daruruwa ne yanzu wanda ya uwarka ta zo kila da kauye tana nema abinci sai ka dauko misali 200,000 ka bata ba 200,000 ba 500,000 rabin million wanda abinci ya koro ta bata da abin zata ci ka dauko rabin million jama'a tana kaudan musu kai in dai ba karfin imani ba to shine yace sai ni dauko dinari 120 na bata amma ba don Allah ba ba don zumunta ba Allah an tukalle bayni wa bayna nafsiha akan tawofin ta tsakanina da kanta muke banta da ni da ita fa fa'alat jama'a saboda halin da take cikin wahala da talauci sai ta aikata kaga mi wannan ya nuna mana sanda tana zaune lafiya ba cikin wahala ai kaga ta kiya amma yanzu dole ta ci kamar yadda dole ta ci da samu yare cin ta sashi 300 da jin sai abinci katta mutu eh kaga in alƙalin mai hankali ne wani irin hukunci ya kamata a yi mata inni a alƙali sai in dauko 300 cikin aljihuna in ba mai abin sai in sallame yarinyar in ma akwai kuɗi sai in ƙara mata in ce to ga ɗanki ci abinci Allah ya tsare gaba ke ko ga kuɗin ki ku tahi talauci yunwa jama'a ya takaita in ga yau ya halatta ai sata ko bai halatta ba komai ya halatta ai in ga yunwa don haka yanzu alƙalai sai sun yi da hattara alƙalai kada a kai ma yaro yanzu matashi yayi sata kai yake sai a tsaya ka bincika me asabbi ya sata yace wallahi kwana ne kaza bai ci abinci ba to kaga dole ai mai sauki kun fahimta to na bata kuɗin ala an tukalle bayni wa bayna nafsiha akan tawofin tar tsakanina da kanta fa fa'ala sai ko ta aikata yau ta yadda saboda gaskiya bata iya barin kuɗin nan halin take ciki hatta idza qadartu alayha yace sai na samu iko akan ta mun ka shiga cikin gida na rufe kofofi duka mun ka shiga cikin daki na rufe kofar daki na rufe kofar gida na rufe kofar falo na rufe kofar daki ko ya rufe ya kamata a ce ko ta tube ya tube ga wata riwaya ya tsugunna hatta qa'atu alaiha sai da ni tsugunna akan ta yana fitun ya sadu da ita qala sai ta ce la uhillu laka to ka sani ni ba ni halatta ma anta fuddal khatima ka buda khatimi illa bi haqqi sai da haƙin sa buda khatimi kinaya ce ta jima'i ba ni halatta ma ka sadu da ni sai da haƙi me haƙi ka tai inda iyaye ka nema su baka ka biya sadaki a sa sheda a daura aure shike halatta mace ga namiji ai ko an yi haka nan ba ai ba don haka ni ban halatta mu haka yana ba ga wannan riwaya ga wata riwaya sai ta ce ka manta baka rufe kofa bai ce ana rufe kofofi duka ta ce ka manta kofa tsakanin mu da ubangiji yana kallon mu yana fadan haka nan fatahar rashtu sai na ga laifi min alqoyi alai hada ga saduwa da ita wannan wa'azin da boye Allah nan ta yi mai ashe ya nuna ya kirki ce ko ba ya kirki bace yanzu me ya kai ta sallama kanta saboda halin wahalar da take ciki halin yunwa da take ciki Allah ka tsare mu daga yunwa ya ku jama'a to shine shi mai bada shi wanda abin ya faru gare ce fatahar rashtu sai na ga laifi min alqoyi alai hada ga saduwa da ita kawai nima wannan wa'azin da ta yi mai sai tsoron Allah ya kama shi sai ya tashi fansarattu an ha sai ni juya daga gare ta saduwar da bai da ita ba kenan yayi ragowa shi ma ko bai yi ba wahiya kada ka mance ita wannan yarinya ahabbun nasu ilai ita ce mafi soyuwar mutane zuwa garan ina matukar son ta amma sababiyar hada ni da Allah da ta yi ni ji tsoron Allah ni tashi ni fasa saduwa da ita wata raktu zahaba kuma ba nan ni tsaya ba kuma zinariyan nan dinarin nan 120 da na bata dun ni basu wata raktu zahaba ladiya daya to hanin bas zinariyan nan da na bata kuɗin nan masu ya 500 din nan da na bata kuma ni ce ta tafi ba amsa ba jama'a yayi kokari ko bai yi kokari ba shi ko wannan me yayi yawa Allah ragowa shedan ya iza shi ya saba ma Allah ya gamu da daya kirki ta yi mai wa'azi ya karba wa'azin ya raga ma Allah Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika in ya zanna aikata haka ne ibtiga wajhaka don neman yardarka fa faruj anna ma nahnu fi ya Allah ka kware mana abin da muke ciki famfarjita sahara yana faɗin haka nan sai falilin dutsen ya kware no. غير انهم لا يستطيعون الخروج منها sai dai har yanzu ba su iya fita daga gare ta ashe ya nuna wannan raguwar da yawa Allah ya so ya yi zina da ita amma ya fasa da ta hada shi da Allah Allah ya karbi wannan raguwar ko bai karba ba ya karba don haka duci ya ƙara kwarewa amma kuma hayyo dai ba su iya fita sai na uku kenan ko قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي وقال الثالث شي كما na uku sai yace Allahumma ya Allah inni ta'ajartu ujara ni kuma abinda ni ya Allah na dauke laborori ga aiki ujara laborori ista'ajartu na dauke su aiki wa daitu ma ajarum bayan sun kammala aikin dama in ka dauke labor ba kuna jin gaba ga aikin da zai yi ma kai ko ga abinda zaka biya ne to na gwada musu aikin kuma mun shi sharadin abinda zan biyan su to bayan sun kare sai ni biya kowa jinga ta illa mutum guda sai ni rage wani abu ni bashi shi ko yayi hushi yace wallahi in ban bashi wanda ni ba sauran ɗan uwane ba zai karba ba kun fahimta yace wa daitu mu ajruhum sai ni ba su laborerin jingar su gaira rajulin wahida in bancin mutum guda tarakal ladhi lahu shi kan ya ba abinda an nashi wanda haba ya tafiya ta me asar babiye da yasa ya bar dukiya ta shi wannan ya karba saboda na rage mai wani abu daga yadda ni ba ɗan uwa nai laborori ka dauka mutum biyar misali kun yi alƙawarin naira dubu dubu sun ka ƙara aiki mutum hudu ka ba su naira dubu guda ka ba shi 800 zai karba yace a shi kan in baka cika mai da ka ba ɗan uwa ne bai amsa kai ko kai ya tsaye baka cika mai sai yayi hushi ya baka 800 ɗin ya tafiya tai kun fahimta fassan martu ajaru bayan ya tafi sai ni ga ko in bashi ko ka in bashi dai haƙƙin sa ne yayi mini aiki ko bai aiki ba yayi aiki don haka wajibi ne in biya shi to ni ma sai imani ya kama ni bayan ma ko in dauka na ci banza in zo in kashe kuɗin sai ni dauki kuɗin sai ni tai ni kama juyawa har Allah ya sa musu albarka sun ka dan dukiya mai yawa shine fassan martu ajarahu sai ni kama juye jingan nan tashi hatta kasarat minhu al-amwal sai da dukiyoyi sun ka taru sababiyar kuɗin nan sai ni dauki nairan nan 800 ko nairan nan 1000 da yayi hushi ya bari sai ni tai ni sauka za kaza tana nan tana hayayyafa tana nan tana hayawa har ta zan akuya akuya tana nan har tana hayayyafa hannu yi gargin awaki gargin shanu gargin raƙumma da bayan da ka kula da su duk da kuɗin nan kun fahimta faja'ani ba'da hinin bayan wani lokaci kila shi ma ɗan Buhari ta burmuƙo shi sai ya tuna ai yana da naira 800 ko naira 1000 yanzu ya yarda zai amshi 800 ɗin dole uwar naki kun fahimta sai ya tuna ai shekarun baya ya taɓa wa wani lebaranci yayi hushi bai karɓi kuɗi ne bare yanzu ya ce ya karɓo ya sai garin kwaki to shi ne ya ce faja'ani ba'da hinin sai bawan Allah nan lebaran nan da yayi hushi ya bar kuɗi ne gare ni sai ya zo min bayan wani lokaci me kawo shi yanzu waya ɗan Buhari ta kawo shi jama'a in mun ka ce ɗan Buhari ba muna nihin General Buhari shi ya kawo yunwa ba mai kawo yunwa ga ƙasa illa Allah jarabawa ce daga Allah kun fahimta don haka ba Buhari ya kawo ba amma ana jingina ta gare saboda zamanin mulkin sa abin ya faru ba wai ana nihin shi ya kawo ba duk da yake shi ma yana da nashi contribution fi sabilillah akwai yayi contribution ga wahalar da 'yan Najeriya suke ciki dole mu haɗi yanzu kowa ya sani duk mai biyan al'amuran duniya ya sani kariya tattalin arziki ba Najeriya ce ba kawai duk duniya ne haka ne ko ba haka bane babba abinda Najeriya ta dogara da shi na tattalin arziki man fetur sai ga man fetur ya kare warwas ga kasuwar duniya wannan General Buhari ya kawo shi ba shi ya kawo shi ba Allah ya kawo shi mun sallama ga hukuncin Allah ko muna da ja dole mun yarda da hukuncin Allah kun fahimta to amma kamata ya shi ko tunda Allah ya kawo wannan jarabawa matsayinsa na shugaba yau shine uban 'yan Najeriya duka shine uba in shekara ka 120 yau General Buhari ya ubanka don shine shugaba kun fahimta shi abbabanmu duka mu 'yan Najeriya da Najeriya maraina ya ce ba ta da uba sai Allah ya kawo mata uba to yanzu wannan jaraba da Allah ya kawo matsayi ne na ubanmu me ya kamata yayi yayi tunanin wace hanya zan sauƙaƙa ma waɗannan jama'a da Allah ya sa haƙƙin su bisa gare ni ko to shi ko saboda gigita da izza ta mulki kawai sai ya taho mutun ne yake ciyon ido gaba zara ijiya ce ta neme su lili idanu ne su neme su lili maimakon ka zo ka saman mai eye ointment ya dan sa ya samu relief sai ka samu kibiya sai ka halba mai cikin ijiyar kai contribution ko baka yi ba kana da laifi ko baka da mun sani ciwon ido ba kai haka ba Allah ya kawo mai shi amma kibiya da ka halba fa to abin da yayi mana kenan don haka da ɗaya Najeriya ya ku jama'a da ɗaya Najeriya bata yi noman da ke isarta ba ko an taba yi da ɗaya ƴan Najeriya ba su yi noman da ke isarsu ba sai mun nemi tallafin abinci daga ƙasashen waje to sai ya taho muna cikin wannan sululi na kariyar tattalin arziki mai hetur ɗinmu ya kare kuma shi mun ka dogara gare shi sai ya taho ce a kulle boda shinkafan nan da aka shigo musu billa abu da ya ka a koma shi ko buhu guda ka a koma tahowa da shi ko faɗa min duk mallamin da a duniya ga in yayi in shi a suda saboda surutu ya faɗa min wanda ka iya wanke Buhari ga cewa yana da laifi nan sannan duk wanda ka faɗi a ji Najeriya da sarkin musulmi da sauran sarakuna na musulunci irin sarkin Kano da malaman addini su Sheikh Dayarubo Sheikh Balalau duk shehun nan da ka sani sun roƙe shi kawa Allah ka bari a buɗe boda shinkafa ta shigo muna cikin wahala yace bai buɗewa faɗi wanda aka ce bai da laifi sannan shin jama'a an ɗauko duk shinkafa an ka cika Najeriya da yadda me za a cutu rashin shigowa da ita ka cutar da mu ba shigowa da ita ba to kun ji inda nashi laifi ya shigo muna roƙon Allah ya tausasa zuciyata ya buɗe bodan nan a shigo da shinkafa kada mu mutu don daga haka sai mutuwa ya dai jiya ga yarinya can ta saci 300 ta yi kwana biyu bar ci abinci ba yanzu General Buhari ya kaddara da ɗaya taita ya zai ji to ɗaya taita ga shari'a don haƙƙin tana bisa kai ne to Allah ya shiryar da mu to ina yake abinda wasu ba su abin ga kenan to ina yake da irinsu irin waɗannan polices da yawa an nuna mishi kuma har yanzu dai to amma dai muna nan muna addu'a Allah ka tausasa zuciya ta bodo dinga ya bude su a shigo da shinkafa shinkafa kawai da kayan masaruhi bamu ce a shigo da makamai a bayan ta'adda ba bamu ce a shigo da kwaya ko kocen ba ko daga a mu shinkafa da taliya da makaroni da fulawa su mun ka ce ya bude a shigo ya sa matsara in gaskiya aka so ya sa matsara duk abin da ba su ba wanda ya shigo da abin ga a kama shi amma dai ita shinkafa in buhu in tonno ka dauko a bari ka shigo akwai maciyanta to Allah ya shiryar da mu to ina yake ina yake ina faƙala ya abdullahi to faja'ani ba'da hinan sai ya zo min bayan wani lokaci faƙala ya ce ya abdullahi ya bawan Allah addi ilayya ajari ka bani jangata ina aikin nan da nema shekara kaza wani wanda ya aiki tare da laborori kabba saura illa mutum guda ya yi hushi to gani yanzu wahala ta mai san shine na zo karɓar jangal faƙultu sai ni ce mai kullum mata radiba ga gargin bisa shi can ga bayi can da ka kula da su duk abin da kake gani min ajirka daga jangakka ne min al-ibil na raƙumma wal baƙar da shanu wal ganimi da tumaki wal raƙiƙi da bayin da ke kula da su yawan jama'a wanda ya zo neman naira 1000 kuɗin noman da ya yi shekara 10 da sun ka wuce an ka ce mai ga gargin shanu ce ta ya ɗauka mi zai ɗauka sai ɗauka izgili ne ake mai faƙala ya ce ya abdullahi ya bawan Allah la tastahzi bi kada kai mai izgili don nazo neman haƙƙina qultu ni fa qultu ni ce inni la astahzi bi ka ba izgili ne kai maka ba ni mai bayanin duk yadda abin yayi har dukiyar ta zama yadda ta zama fa akhazahu kullahu jama'a saboda shi ko rashin nasiha irin tashi yanzu ni da ni kula da abin ni ko ina da haƙƙi ko bani da amma saboda dai mu rabu lafiya fa akhazahu kullahu yatta yakama bisashin nan da bayan nan dukka nai fastaqahu ya kora shi fallam ya turku mino shay an bai ban min ko mijin ga aiki na bane ko amma ban musanta mai ba na fi son a ce ni ke biya ta bashi da a ce shi ke biya ta bashi. Kun fahimta? Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalika, in na zanna aikata haka ne ibtiga a wajihka don neman yardarka, fa faruj anna ma nahnufi, Allah ka kware mana abin da muke cikin sa. Yana fadin haka nan fanfarajat istikhara, sai falilin dutsen ta kware, fa kharaju yamshuna, sun ka fita suna tafiya. Dan kun ji wannan yaku bayan Allah, lokaci yayi koko eh taw sun ka fita suna tafiya. Kun ji wannan hadisin ko me wannan hadisin ya karantar da mu? Na farko yana karantar da mu ashe halaccin tawassuli. Tawassuli, akwai tawassulin da ya halatta, akwai wanda bai halatta ba. Akwai tawassuli na sunna, akwai tawassuli na bid'a. To daga cikin nau'ukan tawassuli na sunna shine tawassuli zuwa ga Allah bi salihul a'mal, kya ayyukan kware da ka aikata. Ya halatta ayi tawassuli zuwa ga Allah da sunayen Allah da siffofin sa. Kun fahimta? Kamar yadda kuma ya halatta ayi tawassuli da zuwa ga Allah da wani mutumin kirki. Yaya ake tawassuli da mutumin kirki? Sai mu iskan mu mutumin kirki. Allah gafarta malan, kaga halin da muke ciki, muna roƙon ka, roƙan muna Allah shi kawo mana sauƙin wanga hali da muke ciki. Ba mu ce Allah don darajar mai albarkawa ne, a'a, wannan bid'a ce. Sai dai mu iskan mu wannan da muke ganin mutumin kirki, muke dan Muhammad mutumin kirki, sai mu roƙe shi ya roƙan muna Allah. Kun fahimta? Kamar yadda Sayyidina Umar yayi. Lokacin da an kai fari zamanin Sayyidina Umar, sai ya kira Abbas, ammin manzon Allah. Yace sadda manzon Allah na raye, in an kai fari manzon Allah muka roƙo yayi mana addu'a, Allah shi muna ruwa. To yanzu manzon Allah bai nan, kai ammin manzon Allah. Bari mu yi tawassuli da kai, yi mana addu'a. Abbas yayi addu'a kuma Allah ya karba an kai ruwa. To shi at tawassuli da mutumin kirki. Ba don darajawa ne ba. Ina hata kun fahimta? To hadisi yana karantar da mu halaccin tawassuli da kyawawan ayyuka. Sannan yana karantar da mu kuma mutum kowanne ya yi ƙoƙari ya aikata aiki na ƙwarai kuma ya sa ikhlasi, saboda ko akan yi, inda duk irin haka ta kama shi sai ya yi tawassuli da aikin da ya gani Allah ya karɓa, kamar yadda wa'annan bayan Allah sun kai. Sannan hadisin yana karantar da mu falalar kyauta ta ma mahaifa, sannan da falalar raga ma Allah. Jama'a, ba Allah ba ko mutum kan raga ma ai ya ji daɗi, balle Ubangiji. Don ka gani ina ragowa Allah take, wancan da ni yayi niyyar zina an kai mai wa'azi ya fasa. Sannan kuma hadisin yana karantar da wannan kissa, tana karantar da mu falalan nisanta daga duk abin da ka sani haƙin wani ne ba haƙin ka bane. Kamar yadda bawan Allah nan yana da dama ya tsaye ya ce, to ni ko wallahi ko ina baka zuwa sai ka biya ni kuɗin aikin da ni shekara nawa ina kula da abin. Ya hisun yanzu a ce shi ya bid'a, a ce shi an kabi, don dai a rabu lafiya, ya kyale ya kora gaba ɗaya ya tafi, da dai sauran abubuwan da wannan hadisin ke karantar da mu. To sai mu tsaya nan, in Allah ya kai mana rajibi insha Allah ta'ala, sai mu yi da hadisin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.